إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار، فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 18 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 3 ga watan Jun shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Thani Dabda wanda ke namba 39 Galadima Road daura da Yakubu Avenue anguwar Rimi jihar Kaduna wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani na mako a cikin wannan masallaci, inda muka kwana a sura ta 55 a jerin gwanan surorin Alƙur'ani, suratul Rahman, inda muka kwana a aya ta 68 a makon da ya gabata. Jerin gwanan karatun tafsirinmu na mako wannan shine majalisi na 204. Za mu tashi inda Allah maɗaukaki yake cewa hurum yake cewa fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yeah.
Allah subhanahu wa ta'ala yana cigaba da kwaitar da bayinsa mu'minai maza saboda su samu shiga aljanna da irin kayan jin dadi da alatu da Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala wa mu'minai a cikin aljanna. Wannan saboda Allah yana son mu yi aikin da zai shigar da mu aljanna, kuma Allah yana so ya yafe mana kurakuranmu, kuma Allah ba zai yi fushi da mu ba idan mun shiga aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala wajen kwadaitarwa sai ya ce fihima, a cikin aljannan nan mutum da aljani fakihatun wa nakhlun wa rumman, a cikin aljannonin nan guda biyu na dan adam da na aljani fakihatun akwai kayan marmari. Wannan zikrul am, duk wani kayan marmari akwai sa a ciki. Wa nakhlun, kuma akwai dabino. Wa rumman, kuma akwai rumman a cikin sa. Ma'ana dan adam, duk wani kayan marmari da kake tsammani Allah ya tattala maka shi a cikin aljanna. Bugu da ƙari sai aka ce maka wa nakhlun, akwai dabino a cikin aljanna, wa rumman, haka kuma akwai rumman a cikin aljanna. Haka shi ma aljani Allah yana kwadaitar da shi saboda yana so shi ma shiga aljanna, bawa ne na Allah. Aka kwadaitar da shi, shi ma aka ce a aljannan ka lahira akwai kayan marmari, saboda kaga da mutum da aljani dukkan su Allah yana kwadaitar da su don su yi aikin da za su shiga aljanna. Yace akwai fakiha, nan zikrul am, an faɗi duk wani kayan marmari akwai sa. Sai ya ce wa nakhlun, kaga ai dabino shi ma yana daga cikin kayan marmari, ai kaga wannan khas ne. Ba'da zikrul am, ce bantaccen kayan marmari bayan an ambaci gamamman kayan marmari, wannan sai ya nuna wato bambancin dabino da rumman akan sauran kayan marmari da ake da su. Sirrin da ke cikin dabino, Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin Tibbun Nabawi ya buɗe babun nakhli, babun da ke magana a kan me dabino, saboda dabino akwai sirri a cikinsa, kama daga ɗanyen dabino da kuma ne da busasshen dabino. Ɗanyen dabino yana daga cikin abin da yake ƙara wa ɗan adam kumari da kuzari. Shi sa lokacin da nana Maryam alayha salam ta haifi annabi Isa ibn Maryam, Allah ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqif alayki rutaban jamiya, ki girgiza wannan bishiyar dabinon, za ki samu ɗanyen dabino wanda ya nuna zai faɗo ki samu fici, saboda ya fito a cikinta. Idan ta ci wannan dabinon zai ƙara mata kumari da kuzari, a yaron ya fita, to tunda ya fita zai ƙara mata ƙarfi a jikinta zai kara mata kumari da kuzari. Shi ma jariri yana daga cikin sirrin da dabino yake da shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da al'ummansa, in an haifa maka da a dauki dabino, in an samu danyen yayi, in ba a samu ba butashen a tauna a baki, sai a tsiga masa wannan diddigan a jikin bakinsa, zai lasa. Idan ya lasa, Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin Tuhfa ya ce daga cikin fa'idar da dabino yake haifarwa ga ɗa a lokacin shine yana buɗe hanjin wannan yaron, zai yi clearing ɗinsa, zai yi cleansing ɗinsa. Saboda haka in an ma ba shi nono zai sha kuma zai masa amfani. Abu na biyu, yana ƙara mai ƙarfi da kuzari da kumari a jikinsa, saboda a lokacin ya riga ya shigo duniya, yana wato system ɗin jikinsa ya canza, saboda lokacin da yake ciki yanayin yanda yake ji daban da lokacin da ya zo duniya. To dabino yana da sinadaran da zai taimaka wajen ƙarfafa immune system ɗin wannan yaron a wannan sabon. To a aljanna akwai irin wannan, shine Allah ya ƙara tuna maka, saboda kai a matsayinka na musulmi ka san fa'idan da dabino yake da shi. Shine fruit ɗin da bacteria baya hawa kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kintsa masa wannan. Yana da fa'idoji da yawa da yake taimakawa, musamman ɗa namiji, yana ƙara masa kumari, yana ƙara masa kuzari, sa'annan kuma yana ƙara masa ƙarfin famato zuwa nasa. Kaga duk wannan Allah ya kwadaitar da ɗa namiji, saboda ana so ka yi abin da za ka samu aljanna da shi. Haka shi ma rumman yana da wannan fa'idoji da yake da shi na gina jikin ɗan adam, da kuma ƙara masa lafiya, da kuma kankare masa wani datti a cikin immune system ɗinsa. To sai Allah ya kwadaitar da mutum da aljani. Sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban, da wace ni'ima ta ubangijinku ne kuke ƙaryatawa ku mutane da aljani. Fihinna khairatun hisan, Allah ya ce a cikin aljanna wanda Allah ya tattala ga mutum da aljani, khairatun akwai mataye hisan kyawawa. Wannan gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi, kamar yadda Imamu Qatada bin Da'ama As-Saddusi ya fassara ta, yanda Imamu At-Tabari ya ambata a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya, da yace fihinna khairatun hisan, yace al-muradu khairatun kathira hasanatun fil janna. Shi sai ya fassara yace khairatun, kaga tazo da nakira, cewa duk wani alkhairi Allah ya tattala maka shi a cikin aljanna, hisan mai kyau Allah ya ajiye maka. Waqila wasu malamai na tafsiri suka ce khairatun jam'u khira wa hiya almar'atu as-saliha alhasana, shine abinda ake nufi da khairatun anan, ana nufin wato mace kyakkyawa kuma mai kyawun ɗabi'a, kuma tana da kyawun mu'amala. To kaga wannan ta sha bamban da Khadira'ud-Diman. Khadira'ud-Diman ita ce mace kyakkyawa amma da mummunan ɗabi'a, shine tamkar ka ce kore mai ɗauke ido. Kaga koren abu ai yana ɗauke ido. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kyakkyawan mace mummunan ɗabi'a da wannan wato Khadira'ud-Diman, wato kore lalatacce. Qalu wa mal Khadira'ud-Diman ya Rasulullah, suka ce ya ma'aikin Allah menene kore gurɓatacce? Sai ce al-mar'atu al-hasana'u fi manbi'isu, kyakkyawan mace da mummunan tarbiya. Kaga shine tamkarkar maganar da malam Bahaushe yake yi yace kan dan maciji. Dan maciji na da kyau ko? Amma ba in ka matso kusa da shi ba shaharbi ko tsara. To kaga anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta kyakkyawan mace da mummunan dabi'a da irin wannan. Kaga duk wanda ya ganta a fuska zai ce wannan kyakkyawa ce, amma in yayi mu'amala da ita ya aure ta to za ta kai shi kabari kafin lokacin sa, bi ma'ana za ta rikita shi saboda mummunan tarbiyyar da take da shi. To a aljanna kaga babu abin da yake rikita ɗa namiji cikin kankanin lokaci, abu ne mai rauni amma ya rikita ɗa namiji kamar mace. Ga ta dai tana da rauni, amma sai ka ga mutum haziki ta lugwigwi ta shi. To dan Allah ya karfafa ka, a aljanna babu irin wannan matar. Sai ya ce maka fihinna, a cikin aljanna ta mutum da na aljani khairatun hitan, akwai mata kyawawa masu kyawawan ɗabi'u. Wannan jamhurin malamai haka suka fassara wannan. An rawaito hadisi daga Ummu Salama, Allah ya ƙara yadda a gare ta, tace anna al-hura al-'ain, hurul 'ain, su hurul 'ain suna yin waka. Me suke yin waka? Idan ka shigo gida na aljanna, a aljanna suna cewa nahnu al-khayratul hisan khuliqna li'azwajin kiram, suna waka suna cewa mu ne khayratul hisan, mu ne kyawawan matan nan da Allah ya yi muku alƙawari tun a duniya a aljanna masu farantawa mazajen su rai. Babu cewa yi kartace ba za ta yi ba, kuma ba ta kunna maka wuta, ba ta bata maka rai, kuma ba ta fusata ka. Shi ne sai su yi waka su ce nanu al-khayratul hisan, mu ne kyawawan matan nan masu kyawawan ɗabi'u masu farantawa mazajen su rai. Khuliqna li'azwajin kiram, Allah ya halice mu saboda mazajenmu masu karamci, saboda ku mazajenmu masu karamci Allah ya samar da mu a cikin aljanna. Wannan haka Imam Tabarani ya ambaci wannan hadisi a cikin Mu'jamul Wasiq, shine Al-Awsat, mujalladi na 7 shafi na 257 wajen fassara wannan hadisi. Kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana kwadaitar da maza mutane da maza aljanu su kyautata alaƙarsu da Ubangiji saboda su samu wannan sakamako a aljanna. Allah ka samu cikin su. Sai ya ce hurun maqsuratun fil khiyam, wa'annan khairatun hisan, dinnan kyawawan matan nan da ba sa bata wa mazajen su rai, kuma ba namiji ba zai taɓa cewa ta yi ta ce ba za ta yi ba. Ga ta kyakkyawa, ga ta da kyawun hali, sa'annan kuma mai faranta wa mijinta ne tutur, kuma babu mutuwa, ba ta al'ada, ba ta majina, ba ta duk wani abu na wato alama ta tawaya, ba ta da shi. Sai Allah ce hurun, wa'annan matan hurun in dinnan naku mutum da aljani maqsuratun, an taƙaita su fil khiyam, a tanti. To wani irin tanti kake da shi a cikin aljanna? Sai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fassara wannan hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa daga Abdullah ibn Qais anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lallai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati khaymatan min lu'lu'in mujawwafa, lallai a cikin aljanna akwai wani tanti na tsantsan lu'lu'u, tsantsan lu'lu'u tanti, ba gida mutum na tanti ba yana faka mota da wasu abu ba, to akwai wani tanti naka a cikin aljannanka a matsayinka na dan adam mutum musulmi namiji idan ka shiga aljanna Allah ka sa mu ciki arbuha sittuna milan adan cancin mil 60 a kilomita ba fa mil 60 ka akwai bambancin mil ko da kilomita to mil 60 hadin ta fi kulli zawiyatin minha ahlun kowane bangare a cikin wannan tantin akwai iyalan kamata jirgi a ciki kai dan aljanna ma yarawna al-akharina yatufu alayhim al-mu'minun babu wani da zai gansu wanda mu'minai za su zagaya ba wanda zai gansu kai kadai ne naka ne kuma kai kadai zaka gansu kuma ba wanda su ma za su gani kai kadai zaka gansu su ma su kadai za su ganka a gidanka na aljanna a wata ruwaya wa rawahu aidan wa qala 30 milan wata ruwaya yace mil 30 a ruwayan da Imam al-Bukhari ya ambata wanda Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujallaji na 6 shafi na 366 ya ambace shi Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihin sa wani lafazi yace inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa yace lallai ga mu'mini a cikin aljanna yana da wani tanti na lu'lu'u guda daya tsantsan lu'lu'u tuluha 60 milan tsawonta mil 60 fadinta mil 60 kaga ruwayan Imam Muslim yayi magana ne akan tuluha ruwayan Imam al-Bukhari sai magana akan arduha tsawonta tsawon tantinka mil 60 fadinta mil 60 iyalanka ne kashi kashi za su zauna a ciki ba mai ganin su kai kadai za su gan su su kadai za su ganka للمؤمن فيها آل يطوف عليهم المؤمن كون مسلمي مؤمني يانا دا ايالي اتشكنسا جروب 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 واندا زي دنجا زاغا ياسو يانا زاغا ياوا تكاننسو يانا مؤاملة تأوري تكاننش دسو فلا يرى بعضهم بعضا دقيت يجي يتارا دقيتا wancan ba za ta ga wannan ba wannan ma ba za ta ga wannan ba kuma zai biya bukatarsa zai zagaya duka inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine Allah yake gaya mana fihin na khairatun nisan dinnan hurun maqsuratun fil khiyam wa annan kyawawan matan hurun sune hurun in maqsuratun an taqaita su fil khiyam a cikin wato tantin ka na aljanna wanda kuma tantin na lu'lu'u ne tsawonsa mil 60 fadinta mil 60 sai Allah madaukaki yace lam yaqumithunna insun qablahum wala jan gabanin wannan lokacin dan adam bai taba taba su ba haka kuma aljani ma bai taba taba su ba amma matarka ba Allah kadai san adadin wanda ya taba ta ko annan tayyin ta waye da sauransu ya duko waye duka to ita wannan tunda Allah ya halice ta mutum namiji ko mace bai taba taba ta ba a taba daukan ta hannu ba kai ne mutumin farko da zaka taba ta kuma kai ne mutumin karshe ba wani kai ka taba taba ta kuma bata taba ganin wani a duniya ba sai kai ba su saba ganin wani ba sai kai kai ne na farko kuma kai ne na ƙarshe ba su saba ganin wani ba ba wani ɗa namijin da ta saba gani ba wani ɗa namijin da ya taba taba ta haka kuma ba wata ƴa mace da ta taba taba ta tun da Allah ya halice ta ba wanda ya taba taba ta kai ne na farko kuma ba wanda zai ƙara taba ta a cikin aljanna wanda Allah ya ajiye ta kaga saboda Allah ya san ɗa namiji mai kishi ne amma in ba lusari bane shi an gane din namiji har san yana kishin matarsa to shine sai Allah ya gaya maka dan ya kwadaitar da kai wannan fa matar wanda take mutum namiji ko mace bai taba taba ta ba aljani bai taba taba ta ba amma duk dan da zai zo duniya sai aljani aljana ta zungule shi shine zaka ga yana wannan kukan ana haifansa akwai aljanin da ke zunguransa sai ka ja bana inja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan da za a je shi sai wannan aljanin ya zungure shi cikin fito tarbiyatul aulad na Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo hadisin sai ya kawo wancan hadisin akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayan ku ya tara da iyalinsa yace bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana wanda manzo Allah ce idan Allah ya rubuta musu da'a wannan tarawar shedan ba zai iya cutar da shi ba zai ce to wannan da zaka ga to irin su ne zaka ga Allah yana ba su kariya wannan shedan da ke zunguran yaro kaji ya fara kuka na ce alhamdulillah yayi kuka to ba zai abinda ba shine sai kaga yaro ya fito yayi wannan kukan ba idan mutun yayi wannan addu'a sai zama ya samu kariya daga zunguran wannan aljanar da take zunguran da sannan ya fashe da kuka to kaga wannan yana nuna maka yanda Allah subhanahu wata'ala yake tabbatar mana cewa akwai aljanu a wannan aya raddi ne ga mu'tazila da kuma falsafa wa'anda ba su yadda da samuwar aljanu ba to kaga wannan ayar ya ce lam yaqmithunna insun qablahum wala jan dan adam ko aljani gabanin haka bai taba su ba shi sa a can baya Allah da ya siffanta su zai ce ka anna hunna al-yaqut wal marjan ko matan aljanna wanda Allah ya tattala wa mu'minai ko in ka gansu zaka ce ya kutu ne da mirjani Allah ya ajje maka su a cikin gidanka na aljanna ba sa kashi ba sa fitsari ba sa duk wani abu na ba sa yi tsantsan kawai tsabar kyau Allah ya narka a jikin su baka taba ganin kyakkyawa a duniya irin ta ba dan manzo Allah ce da hurin in guda ɗaya za ta leko kawai duniya ta leko da kanta haka ta koma sai ta bude duniya da kamshi to kaga kuwa balle a ce to wannan irin su guda 70 za a baka a gidanka ka kusan wannan ba karamin ni'ima bace Allah ya ajje maka a wannan wuri to shine Allah subhanahu wata'ala sai yace muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan kai a matsayinka na mutum da aljani anasa aljannan muttaki'ina Allah ce a shingide yake mutumin da ya shiga aljanna ala rafrafin khudrin akan wato gado wacce take koriya wanda a gadonka akwai roof da akwai shelf a jikinsa wanda za ka shingida a kai sai ya ce wa abqariyin hisan da kuma filo kyakkyawa Allah subhanahu wa ta'ala zai ajje maka shi a cikin aljanna kana amfani da shi Imam Ali bin Abi Talha ya nakalto daga malaminsa Abdullahi dan Abbas sai ya ce ar-rufuful maharib wanda aka katange shi wato aka sanya shi aka kaɗaita shi naka kuma gadon a sama yake in za ka hau shine sai gangaro ƙasa shine Allah ce wa furushin marfu'a da shimfiɗa a sama yake ba a ƙasa yake ba in ka ji kana so ka hau kan gadon yana can sama sai ya zo daidai da kai haka sannan sai ka hau kana hawa sai ya cilla ka sama sai tafi da kai sama wannan suna Allahi allazi atqana kulli shay sana'ar da Allah ya kirata wanda ya fi kowa kyautata ƙira Allah ya yi wannan technology ne na Allah ba irin na dan adam ba kaga akwai nefa wani lokaci in ma sola kake amfani da shi na wata rana yana watarinka zai kasa ko ya ki tafiya inda yake amma wannan kawai kana kallon shi zai zo kaga akwai sensor da Allah ya sa sensor din yana da alaka da zuciyarka zuciyarka kawai yayi kwadayin kana so ka hau gado kawai kaga an hada shi an hada wato abin tun ka ne sai ya sako kana hawa kuma sai ya cillaka sama ya tafi sama ga kuma kayan marmarin da Allah ya ce fakihatun ko wa nakhlun wa rumman wa'annan kayan marmarin kana kan gadanka in kana so tun da gadan wato kayan marmarin aljanna akwai bishiya da Allah ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya masa suna tsuba ko wannan bishiyar shekara 100 baka kure ta amma Allah bai tashi maka bayanin kayan marmari sai ya ce kutufuha daniya kayan marmarinta ai karibatun kusa take duk da tsawanta kana so zai zo kusa da kai yanzu a zuciyarka misali sai ka ce apple zuciyarka ya raya maka apple sai apple din aljanna ya zo fakiha din nan sai ya zo kusa haka kusa da kai inda kake sai ka bantala sai kuma ya cilla koma samansa akwai wani technology da jure yi wannan kaga babu shi kuma ba zai taba yin shi ba to shine Allah subhanahu wataala yake kwadaitar da ya'ya maza sai ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban da wace ni'ima ta ubangijinku kuke karyatawa sai Allah subhanahu wataala yake cewa tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram sunan ubangijinka ya albarkatu zil jalali ma'abuci girma wal ikram ne karamci to wannan suna na ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu yawaita abadan Allah da su in muka nace da kiran zil jalali wal ikram za mu samu biyan bukata Abdullahi dan Abbas ya tashi fassara zil jalali wal ikram yace zul azamati wal kibriya ma abuci girma da kamunga da isa na ubangiji akwai hadisi ingantacce wanda imamu abu daud ya rawaito sa a cikin sunan dinsa mujallaji na 5 shafi na 174 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min ijlalillahi lallai daga cikin girmama Allah ikramu zi shaybatil muslim girmama duk wani mai furfura musulmi wa zi sultan da duk wani shugaba duk wani mai mulki a hannunsa ka girmama shi ba wai dan kana kwadayin abin da ke hannunsa ba a'a girmama Allah ne in ka girmama shugabanka ba wai dan kana son abin hannunsa ba kuma ba wai dan kana so ya baka wani abu ba a'a shari'a ce ta ce girmama Allah shine ka girmama shugabanka yace wa hamilul qur'an duk ma'abuci qur'ani wanda ya haddace alqur'ani ya san qur'ani duk inda ka gaishe ka girmama shi in ka girmama shi ka girmama wa Allah in ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma din yace ghairul ghalifi ba mutumin da ya wuce gona da iyaka a wajen karanta alqur'ani ba da kuma abinda qur'ani yake karantarwa ya saba ba a'a mai karanta qur'ani ba irin wannan ba shine alghalifi wanda zai dire maka qur'ani a rana daya to ba irin wannan ba sai yace walal jafi anhu kuma banda wanda ya kaurecewa alqur'ani wanda ya kaurecewa alqur'ani baya aiki da abinda alqur'ani ya karantar to ba irin wannan ba tsantsan mutumin da yake dabbaka qur'ani gurgurdan iko to ka girmama shi wannan a ruwayan imamu ahmad daga rabi'a bin amir yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alizu bi zil jalali wal ikram kullu zimci wurin addu'a karanta zal jalali wal ikram idan kuna addu'a duk addu'an da zaka yi ka tabbatar kana sa zal jalali wal ikram haka imamun nasa'i ya rawaito sa haka kuma abdullahi dan mas'udin Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa alizu biyazal jalali wal ikram kulizumci wurin addu'anku karanta ya zal jalali wal ikram saboda ne idan kuka lizumci fadin haka to yana daga cikin abinda Allah zai biya muku bukata wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ya shigo ya salla raka'a biyu sai idan da salla sai ya daga hannu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم سيتي يا ذا الجلال والإكرام من ذا الله نجمع كسيئة كي يكلوا أن صحابه سيتي وصورا يتي هذا كنتوا أنه متبن فقد دع الله باسمه العظيم يا كراء الله دسونا سمي كرما والذي إذا دعي به عجاب دون دي كراء الله دشينا أمساوا وإذا سئل به أعطى duk wanda ya roki Allah da shi yana basa to kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mulzumci a cikin addu'o'in mu sanya ya zal jalali wal ikram annan ga hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito sa da Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah daga nana Aisha to Allah ya kara yadda a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sallama sallah yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yana cewa allahumma anta assalamu wa minka assalam tabarakta ya zal jalali wal ikram yana cewa allahumma anta assalam ya allah kai ne aminci wa minka assalam kuma daga gare ka aminci yake zuwa tabarakta ka albarkatu ya zal jalali ya ma'abuci girma wal ikram da karamci kaga ya ma'abuci girma da karamci ka karrama ni ka girmama ni kada ka wulakanta ni kada ka tozartar da ni to kaga wannan shine karshen wannan sura da albarka Allah muke roko ya kama mu cikin aljanna kamar yanda ya dinga siffanta mana wannan aljannan a lahira sa'annan kuma ya bamu ikon yin abinda zai yadda da mu a duniya kafin wato mu mutu wannan shine karshen suratul rahman Allah muke roko ya sa damu da alkhairinta abubuwan da Allah ya ambata a ciki na tsawatarwa Allah ya bamu ikon tsawata wato kiyayewa wanda kuma ya kwadaitar da mu Allah ya bamu ikon jajircewa a wajen samun su Allah kuma ya kaddara mu daga cikin wanda za su shiga aljanna matan aljanna hurun ain su ce maraba da zuwa lale mu ne khairatun hisan wanda Allah ya ajje maka a aljanna anan za mu dasa aya in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi sai kuma idan Allah ya raya mu sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi a sabon sura suratul waqi'a wa alaikum salam na'am kwana biyu baka zo ba aljannan mutum daban aljannan aljani shi ma daban an gane shi sa ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ya amsa tambayoyin da Allah zai masa ranar tashin alkiyama ya kiyaye dokokin Allah akwai aljanna guda biyu mutum nasa aljannan daban aljani ma nasa aljannan daban na lokacin da ƴan aljanna suka shiga aljanna ƴan wuta suka shiga wuta Allah zai dauko zai sa a zo da mutuwa da siffa ta dabba sai a ce ya ahlal janna hadha huwa al-maut wa ya ahlan nar hadha huwa al-maut ina ƴan aljanna Allah ka sa mana cikin su sai Allah ce to ga mutuwa ina ƴan wuta Allah ka tsare mu sai Allah ce ga mutuwa an zo da ita da siffan dabba fatuzbah sai a yanka mutuwar ita ma mutuwa ta dandana ne mutuwa sai Allah ce ya ahlal janna khuludun la maut ku yan aljanna ku dawwama na dindindin babu mutuwa wa ya ahlan nar ya ayu wuta khuludun kuma ku dawwama la mautu babu mutuwa shine la yamutu fiha wala yahya ba a mutuwa a wuta kuma ba a rayuwa mai dadi a aljanna ba mutuwa amma akwai rayuwa mai dadi a wuta ba mutuwa amma akwai rayuwa mara dadi Allah ka kiyaye mu ka gane bambanci na'am wa alaikum assalam na na'am eh na'am tambaya yake yi cewa matar da wato mijinta ya mutu ya bata a duniya sai ta ƙara auren wani ɗana mijin to shi kuma wanda ta aura shi kuma sai suka rabu da shi ta shi sun rabu ita bata mutu tana ƙarƙashin ɗana miji ba to kaga yanzu Allah subhanahu wata'ala a ranar tashin alkiyama zai mata hisabi tsakaninta da waɗannan mazajen guda biyu mijinta na farko da ya mutu ya bata da kuma mijin nan na biyu da suka aura da ta aura suka rabu idan suka zo a lahira in aka gama musu hisabi sai Allah ce ta zaɓi ɗaya a cikin su ina fata an gane wa za ta zaɓa wa za ta zaɓa eh ah wannan kuma ya rage gare ta ai kaga ba za ta yi hukunci ba yanzu ya rage gare ta zabi ne gare ta ita ta san wanda take so ita kuma ta san wanda za ta zaba amma kai a matsayin ka na ɗa namiji duk matan da take gidi ka ta mutu wannan confirm ita ce matar ka aljanna ta mutu ku bakka a duniya to wannan confirm matar ka ce ta lahira amma wanda sai dai in ta mutu tana shirka amma wacce ka mutu ka bata in bata auri wani ba to shine za ta zama matar ka a lahira amma in ta auri wani a gidan da ta mutu to na wannan mijin ne an gane shi sa Abu Zar ya ce wa matarsa kar ta yi aure ba ta ce tana son ta haɗu da shi a aljanna ya ce to tunda kina so ki haɗu da ni a aljanna to kake wani aure Muawiya ibn Abi Sufyan ya fito yana son ta dan kyakkyawa ce ta ce ba ta so ni ina son mijina ina so mu haɗu a aljanna an gane yawa wannan ya rike tsakaninka da ita eh na eh harfun nida eh ya'un ai na kira ne saboda haka kiran da aka yi sai canza wasalin ya mai da shi zal jalali an gane yawa ka ganin zil jalali wal ikram ana ganewa yawa harfun nida din da aka sa shine ya mai da shi nasaba eh Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai wata ƴar uwata da Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna ya zama makoma a gare ta akwai kuma Alhaji Musa a Shu'aibu shi ma mahaifiyarsa shekarun jiya Allah ya mata rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata akwai Nasir Umar wanda na sanar satin da wuce wanda mahaifinsa Profesor Umar Allah ya masa rasuwa last week muna roƙon Allah ya gafarta musu gabaki ɗaya ya sa aljanna makomansu jinyan da suka yi Allah ya sa ya zama kafara mu kuma kada Allah ya batar da mu bayan tafiyarsu da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyara ɗabi'un mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karfa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu dai yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai abin da yake jin tsoronsa da sharri Allah muke roƙo ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri shugabannin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawaye iyalan mu da shi mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa abokan mu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kan mu gwargwadon iko da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutum ta zo ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin.